This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com. Ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalar da kuma nomad fm. Masu sauraron sashen hausa na muryar amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar an wani lafiya, jama'a da ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar dazu ina tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan labaran duniya,
duk wanda yake a zuba da ciki irin wannan yayi laifi, babba in ya sa aka zuba da ciki haskare, Allah zai kama su da laifin sun yi kisa sun kashe rai. Allah ya hanci kowa kuma ya san dalilin da ya sa suka shiga wannan hali, da ya ga dama zai hana amma ya fari don ya kwaita daraja a duniya.
Imam Nuran Ashafa da Pastor James Gwe kenan. An jima kaɗan za ku ji sauran bayanin tanadin da addinan Musulunci da Krista suka yi na irin matan da aka yi wa ciki, kamar abinda ya samu waɗanda 'yan Boko Haram suka sace. A kan shi ne kuma muke son jin ra'ayinku bayan mu buɗe layukan waya. Lambobin da za a kira kuwa su ne 202-619-0548 ko kuma 202-619-0551.
To jama'a, assalamu alaikum ga labaran duniya. Hukumomi a Jamus sun bayyana cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da kafa wata kungiya mai tsauraran ra'ayi wacce ke shirin kai hari kan masallatai da kuma gidajen da aka ware domin masu neman mafaka. A yau Laraba, jami'an sun ce sun karbe wasu ababen fashewa a lokacin da suka kai samame kan 'yan kungiyar. Mutane uku daga cikin waɗanda aka kama maza ne, sannan sai wata mace guda, za kuma a tuhume su ne da laifin gudanar da ayyukan ta'addanci. Bayanai sun nuna cewa kungiyar na kiran kanta Old School Society, ana kuma kyautata zaton suna shirya kai hari ne akan wasu wato sanannun 'yan salafiya da ke kasar ta Jamus da kuma wani wuri da ake ajiye masu neman mafaka. A makon da ya gabata, 'yan sanda a Frankfurt sun ce sun dakile wani shiri na kai hari da masu tsaron ra'ayin Islama suka shirya kaiwa a wajen wani wasan tseren keke a ranar da aka yi hutun bikin ranar ma'aikata. 'Yan sandan sun cafke wani mutum Bajamushe ɗan asalin ƙasar Turkiya da matarsa 'yar Turkiya.
Hukumomi a Amurka suna ƙoƙarin tantance ko akwai alaƙa tsakanin ƙungiyar ISIS da 'yan bindiga nan da suka kai hari a wajen wata gasa da wasu suka ce ta yin zanen Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne a jihar Texas. Masu bincike suna duba dandalin Twitter na ɗaya daga cikin mutanen da kuma kayayyakin da maharan biyu suka yi amfani da su. Ƙungiyar ISIS ta ce ita ke da alhakin kai harin. Kakakin fadar White House Josh Earnest ya ce gwamnatin Barack Obama ba za ta yi hanzarin bayyana cewa ƙungiyar ISIS ta shiga nan Amurka ba. 'Yan sanda sun bayyana sunayen 'yan bindigar a matsayin Elton Simpson da Nadir Sufi. Mutane biyun sun buɗe wuta ne akan jami'an tsaro a wurin gasar zana, inda suka raunana wani jami'in tsaro kafin daga baya wani ɗan sanda ya harbe su har lahira.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, wata kotu a Afghanistan ta yanke wa wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin dukan wata mata mai shekaru 27 ta hanyar yin taron dangi, lamarin da ya sanadiyar mutuwar matar a watan Maris. Waɗanda aka yanke wa hukuncin kisan na cikin wasu mutane 49 da aka tuhuma da wannan laifi, ciki har da wasu 'yan sanda 19 waɗanda aka tuhuma da laifin kin hana aikata laifin ko kuma suka taimaka wajen aikatawa. Wato kotun wacce ta yi zamanta a Kabul har ila yau ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 16 cikin mutanen da aka wato shigar da ƙara a kansu. Lamarin ya faru ne bayan da aka zargi Farkunda da laifin yaga Alkur'ani, wanda hakan ya tada tarzoma a wasu sassan tsakiyar Kabul a ranar 19 ga watan Maris.
Wata kotu a India ta yanke wa shahararren ɗan wasan kwaikwayon nan na Bollywood Salman Khan hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar bayan da ta same shi da laifin kaɗin wani mutum a shekara ta 2002 ba tare da ya tsaya ya duba mutumin ba. A yau Laraba wani alkali a wata kotun Mumbai yanke hukuncin bayan da aka same shi da laifin. A baya dai shi Khan ya fuskanci tuhumar zaman gidan yari ne na tsawon shekaru goma. Masu gabatar da kara sun yi zargin cewa Khan ya sha barasa ne a lokacin da motarsa kirar Toyota ta afka kan wasu mutane biyar da ke bacci a gefen hanya, inda nan take guda ya mutu sannan hudu kuma suka ji rauni. Khan dan shekara 59 da haihuwa ya musanta cewa shi ke tuka motar a lokacin da hadarin ya faru. Ana kuma sa ran zai daukaka kara. Khan ya yi shirin fina-finai da yawan sai kai akalla 90 cikin shekaru 30 da yayi yana wasan kwaikwayo. Ake nan kuka gama ke. Sojojin Najeriya suna samun nasarar ceton matan da 'yan mata da 'yan Boko Haram suka sace. Sai dai abin takaici daga cikin waɗanda aka ceta an samu fiye da maitan suna da ciki. Mutane na ta bayyana ra'ayi akan abin da ya kamata a yi. A saboda haka na tuntuɓi Pastor James Wey da Imam Nuren Ashafa na cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna. Da farko ga abin da Imam Muhammad Duran Ashafa ya ce.
Ba za a yake hukunci akan yaran na ce musu 'ya'yan zina ba, ba kuma za mu matan jifan rajamu na jina ba, amma a shari'ance ya fada san da ke ya fara kan matan da aka yi musu karfin tuwo ne ba dan sonansu ba, aka danne su aka shigar da su cikin wannan halin da suka shiga. Saboda haka nauyin nan da yake tare da su na wannan cikin da wannan yaron ya fada hannun hukuma ne ta musulunci, ma'ana gwamnatin, in babu ita gwamnatin kasar nan da take da hakkin kare wa'annan, sai za ta dauki ɗawainiya da tsawoyin wannan mata da tsarin haka ya fiɗan nan da kuma nauyin wannan yaron har ya kai mazalin balagar zai ce da kansa. Wannan shine abin da ka'ida ta shari'a ta aje.
Misali
wannan abin ba farko ba kenan, ya faru da dama a duniya. A wannan bane na nan kasa mu kawai ne farko. Kowa ba za mu manta da abin da ke faruwa ba a Bosnia lokacin da aka yi yakin Bosnia, wanda mata da yawa an masa fyaɗe, kuma sakamakon haka 'ya'yan aka tabbatar ce wannan 'ya'ya ba a ce masa 'ya'yan zina, kuma aka sa gwamnatin ta ɗauki ɗawainiyar su ta dinga ɗaukar nauyin wanda za su iya ɗaukar nauyi. Saboda haka yanzu nauyin kare yaran nan da nauyin su ya faɗa hannun gwamnatin wannan ƙasa ta mu, musamman jihar da abin ya faru a cikin su da kuma ƙasan gabaki ɗaya.
To ina ga waɗanda suke cewa a zubar da cikin?
Duk wanda ya ce a zubar da ciki irin wannan ya yi laifi, babban in ya sa aka zubar da ciki haka gare Allah zai kama su da laifin sun yi kisa sun kashe rai. Wannan tabbas duk wanda ya zubar da ciki in cikin nan ya kai lokacin da ke rai ya shiga, ma'ana wata ɗaya biyu uku huɗu, duk wanda ya zubar da cikin nan a lokacin da numfashi ta shiga wajen wata huɗu kenan, to babu shakka ya yi kisa kuma laifin shi ya yi kisa kuma gobe kiyama karkashin inuwan ta wa izal mawudati su'idat bi ayyi zambi kutila, wanda ran nan zai tambaye shi gobe kiyama a gaban Allah ita shin zai tun me gai ne ka kashe da kuma hala ne zuwa duniya.
Mun gode Imam, mun gode da wannan bayani.
Allah ya tsare na gaba ya kare kiyaye mu cikin wannan musiba da muka samu kanmu gabaki ɗaya a duniyar mu.
Shi kuma Pastor James Wey ga bayanin da yayi.
To akwai ayoyi da aka hana kisa, an ce kada a yi kisa ko da wata iri ne, sai dai idan ko wannan abin da Allah ya sa ko kuma aka samu a cikin cikin mace in zai kawo mata wato lahani, to ana iya a cece uwa. Har ana cewa idan mutum ya ga kaji ko wani dabba ta yi musamman tsuntsu in ta yi kwai kara ɗauke uwar ana iya kwashe ɗan. To wannan ayan ana iya mata fassara cewa idan akwai musiba da zai zo ga uwa ana iya taimako a taimake ta da wannan ɗan jariri. To amma kisan kai ko da wani izini Allah ya hana shi, kuma akwai ayoyi da dama wanda suka hana wannan. amma idan irin halin nan da yazo baka taba zama da wani iyaye maka ce in an kawo muku ƴaƴa aka ce ƴaƴa ku ta dawo da irin waɗannan da irin ta irin wannan ne za ka yi wani yace shi zai ba da ƴaƴan ga gwamnati wani yace ƴaƴan zai ba su suna a ranar da aka gani wani yace san ma kar a dawo da yaran nan ma kusa domin gaskiya in ya gani zai dinga mai tuni ga waɗannan mata ni a gare ni ba a nemi izini a gurinsu me suka ce ga abin da ke suke a ciki domin yaron nan har abada in ya ce ko namiji ne har abada ya zama musu wani ciwo ne da guba wanda za su dinga kuka a kai to idan ko abin zai sa harsu na kasa har ya zo ga ƙirarsu saboda baƙin ciki tsabagen baƙin cikin abin da ya same su to a tambaye su in an tambaye su sai a nemi manya-manyan limamai irin mu a yi wasu fatawa a kai shine cewa menene ayan Allah ya faɗa a game da irin wannan domin ba mu saba ba a taɓa ganin irin wannan a tarihin da tattalin masu ƙarfi ba a ce a tsakanin dai manwa ya fi yaro in ko wani lokaci yaro ba laifinsa ba ne to sai a kai shi gidan gwamnati amma kisa lalle littafi na gaba da wannan akwai wani mai suna Jefta a Bible an ce ɗan karuwa ne amma a da ya yi girma sai ana ce da shi ya zo ya taimaki bani Isra'ila cikin yaƙi har aka mai da shi aka ce daga yau ya zama ɗan gida kuma ya zama sarki shugaba alƙali da mutane da ke to irin ƙa'idar nan Allah kaɗai ya san me za su ya zama so shawara da za mu bayar kar a kashe su kar a fidda cikin nan in za a iya a ɗauki ƴaƴan nan gwamnati su zama ƴaƴan gwamnati a raba su ƴaƴa ɗan matan nan da yaran nan a haɗa su hannun gwamnati Allah ya halicci kowa kuma ya san dalilin da ya sa suka shiga wannan hali da ya ga dama zai hana amma ya fari don ya kwaita daraci a duniya.
Pastor James Weda, Imam Muhammad Nuran Ashafa kenan. Kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan wannan matsala, a shakata da wannan waka tukunna.
Nigeria ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Nigeria uwa ɗaya uba ɗaya. Kada ta yi ku bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu kada ta yi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria. Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Nigeria, don't want Nigeria, a point in Nigeria, we don't want to laugh here, Nigeria, because I never want to run out. Nigeria, don't want Nigeria, mu bar kabilanci da bambanci Nigeria, kasa da yan uwa da yan uba da yan. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria. Nigeria ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Mu kada tiyayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu kada tiyayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. A Nigeria ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Kana fata ko in kana bukata ka zo bar ni ku zauna. Nigeria ƙasa da yan uwa da yan uba da ya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ni ku zauna. Nigeria ƙasa da yan uwa da yan uba da ya. Idan kana Kano kana bukata ku je iko ka zauna. Nigeria ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria. Nigeria ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria. Nigeria ƙasa da ya uwa da ya uba da ya.
Y yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, mun sami kiran mu na farko. Salamu alaikum, kuma daga ina ne?
Wa alaikum salam.
To, dawa.
Sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To, Malam Ibrahim, muna janka.
To, dangane da wannan abin da ya faru da ƴan mata, lalle abin damuwa ne matuƙa, amma ai tuntuni dama mun yi hasashen hakan zai iya faruwa. To gaskiya dukkanin irin bayanan da malaman nan suka yi sun yi bayani wanda yake na gaskiya kuma na shari'a. Iyayen nan su kwantar da hankalinsu, ba su suka dora wa kansu ba, dama can Allah ya kaddara hakan zai iya faruwa gare su. Sannan sa a haife su lafiya ƙalau, a kula da su, su ma ƴaƴaye ne. Ai su ba su da laifi, illa iyaka dai wata hukuma ne ta sa su ciki, kuma gwamnati ta kula da su da magungunansu da illa iyaka da duk abin da za a ba su. Ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyinsu a yi musu shi, saboda su ma 'yan ƙasa ne. Na gode.
To, mu ma mun gode Malam Ibrahim. To, daga Kaduna bari mu yi Bauchi. Salamu alaikum.
Aminu alaikum assalam. Kina magana da Kamisu a kawunta.
To, Malam Kamisu a kawunta, muna jin kami an ra'ayin ka ko shawara.
Shi ne shawara ce da zan bayar a wannan al'amari da ya faru. Shawara da zan bayar shi ne, ya kamata a ce wannan al'amari da aka gan shi an samo wa'annan 'yan mata. Abin da ya kamata a yi shi ne a ɗauki mataki mai ƙarfi na inganta wannan rayuwa tasu. Saboda halin da suka shiga ɗinnan kowa ya damu, amma ga shi Allah da ikonsa ga wasu sun samu rayukansu sun dawo gida. To, ba abin da ya dace illa gwamnati ta ɗauki mataki mai ƙarfi a samu inganta rayuwarsu. Na gode.
To, mu ma mun gode Malam Kamisu. To, daga Bauchi bari mu yi Kano. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, muna.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Ni ne Ali Ibrahim Dambata.
To, Malam Ali, me an ra'ayi ko shawarar ka?
A ra'ayina a game da wannan abu da ya sami iftila'i da ya sami wannan mata, ina ga ya kamata a samu taro na malamai na ƙasa daban-daban a ga me ya kamata a yi musu. Allah kuma ya kiyaye gaba.
To, amin amin, mun gode da wannan ra'ayinku. Yawa madalla. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga waɗanda yanzu aka lalubo wannan tasha, muna jin ra'ayi ne akan 'yan matan nan da aka ceto su daga 'yan kungiyar Boko Haram, aka kuma tarar cewa suna da ciki. To, muna jin ra'ayi ne da shawara akan matakin da ya kamata a ɗauka. Tun da farko mun ji irin tanadin da addinan Musulunci da na Kirista suka yi idan irin haka ta faru. A saboda haka kuma muna son mu ji ra'ayinku ko kuma shawararku akan wannan matsala ko kuma batu da muke tattaunawa na 'yan matan da aka ceto daga kungiyar Boko Haram, amma kuma aka iske fiye da mai tan ɗinsu suna da ciki. Salamu alaikum. Salamu alaikum, da wa muke magana? Salamu alaikum, wanda ke kan waya, kana jin mu? To, da alama layin ta katse. Makada dai a manci, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu na misalin ƙarfe 5 saura minti 10 na la'asar, kuma muna jin ra'ayinku ne akan 'yan matan nan da mata da aka ceto daga 'yan kungiyar Boko Haram, amma aka samu fiye da mai tan a cikinsu suna da ciki. Mun ji ra'ayi daga farko daga wajen Pastor James Weah da Imam Muhammad Nuran Ashafa akan tanadin da addinan nan suka yi idan irin haka ta faru. To, ku kuma muna son mu ji ra'ayinku ko kuma shawararku, me kuke ganin ya kamata a yi? Salamu alaikum daga Niger.
Daga Niger ne?
To salamu alaikum jamhuriyar Niger, ya hakuri. To da wa muke magana?
Yanzu.
Eh.
Kuna magana da Malam Yani.
To me an ra'ayinka ko shawara?
Eh, abin da shawara ta ni ya kamata matan nan Allah a kula da su, Allah ya kike lafiya. Kuma in masu maza ne matan nan su dake abin.
To mun gode daga can jamhuriyar Niger, daga can kuma sai Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka, da wa muke magana?
Ina magana da Maji Alingora, Saramar hukumar Arsakola jihar Taraba, Najeriya.
To me an ra'ayinka?
A ra'ayina dai a matsayin matan nan, ra'ayina sai dai kawai in ce Allah Ubangiji ya taimaka kuma malamai su zauna a kansu, kuma bayan da haka jama'a kuma su dube su da idon rama.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Taraba bari mu yi babban birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum.
Kina magana da Musa ne daga Maraba Abuja.
To Malam Musa, muna jin ka.
Kuma yadda wannan malami zai magana na farko a haɗa su da maluma don ilimin abin da ya kamata a yi.
To da alama dai layin Abuja nan ba ma ji sosai ba. An kana je mu malam ka aje ka sake kira mu, yanzu kuma sai Yobe. Assalamu alaikum.
Amin alaikum salam.
To da yau eh muna jin ka, da wa muke magana?
A Sarkin Fulani daga Fatakun.
To Sarkin Fulani, me an ra'ayi ko shawararka?
Ra'ayina waɗannan mata dai Allah ne ya dora musu wannan abu. Saboda haka mu muna roƙon cewa Allah ya sauke su da lafiya, kuma gwamnati don Allah ta ɗauki nauyin ta kula su. Wannan shi ne ra'ayina.
To mun gode Sarkin Fulani daga can jihar Yobe, muna kuma fatan su hukumomi sun ji wannan shawara da ka bayar. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To daga ina ne kuma da wa muke magana?
Malam Dallaji daga jamhuriyar Niger.
To Malam Dallaji, me ra'ayi ko shawararka?
Ra'ayina da shawara ta ɗan matan waɗanda aka samu suka kaga ne su. Ra'ayi na hukumar su tunanin su, kuma waɗanda adda maza ɗan maza sun ka gane su ma su dunguna su gara su hankura da abin su. Allah ne ya kaddara ta kanga. Waɗannan azzalumin mutane kuma Allah ya kamu kiri da su.
To amin, mun gode da wannan ra'ayi da ka ba mu. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Abin Washington DC. To salamu alaikum Kaduna.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Wa alaikum salam.
Yau muna jin ka.
Shehu na Madina Faki. Shehu na Madina Faki.
To Malam Shehu, menene ra'ayi ko kuma shawararka?
Ra'ayina a nan shi ne gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin kano hukumomi su ɗauki nauyin waɗannan yara da iyayensu. Kun ji bayani na?
Muna jin ka, mun ji bayaninka. To mun gode. To mun gode da wannan. Mun gode da wannan shawara da ka bamu daga can Kaduna. Muna kuma ƙara godewa dukkan masu sauraronmu.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Shekaru goma da suka shuɗe ne tsohon shugaban ƙasar Amurka George W. Bush na wancan lokaci ya ƙaddamar da wani shirin rigakafin shugaban ƙasa game da zazzabin cizon sauro a ƙasashe guda 15 masu tsananin zafi na yankin Afirka. Taken shirin shine President's Malaria Initiative, wanda aka sa tsabar kuɗin tallafi har dala Amurka biliyan 2 da miliyan 200 don rage yawan mace-mace na zazzabin da fiye da rabin jimillar da ake samu a wannan lokaci. Ya zuwa shekarar 2008, shirin yaƙi da zazzabin cizon sauron ya watsu zuwa ƙasashe 19 na Afirka da kuma wasu kasashen yankin Mekong da ke da su ma tsananin zafi a yankin gabashin Asia. Shekaru goma nan da suka gabata, Amurka da sauran abokan aikinta na wannan yaki da zazzabin cizon sauro sun yi nasarar cimma manufar da aka kafa shi domin sa na agazawa kasashe masu fama da wannan matsala. Shugaban shirin na yaki da zazzabin na cizon sauro, Rear Admiral Timothy Zema da kuma Ambassador Deborah Bix, a kwanan nan sun rubuta wata makala da cewa shirin yaki da zazzabin ba karamin taimakawa yayi ba wajen dakilan matsalar ta hanyar amfani da ragar gidan sauro mai feshin magani da mayin feshi a gidajen mutane, yin gwaji tare da bada sahihin maganin zazzabin cizon sauron, kai har ma da daukar matakan kare lafiyar masu ciki domin kiyaye kamuwar uwa ta har ba madanta da za ta haifa a nan gaba. Bugu da kari, hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce daga shekarar 2001 an samu raguwar mace-macen zazzabin cizon sauro fiye da kaso 47 a fadin duniya. Haka na nufin akalla an tsirar da rayuwar mutane fiye da miliyan 4, kuma an sami mafi yawancin nasarorin ne daga shekarar 2005 ta gabata. Haka kuma a shekarar 2013 an sami waɗanda suka kamu da zazzabin a duniya sun kai kimanin miliyan 198, sannan zazzabin ya kashe akalla guda 584 daga cikin su. A ƙarshen shekarar nan ne shirin na yaki da zazzabin cizon sauron yake karewa, amma gwamnatin shugaba Barack Obama na nan Amurka ta sabunta wani tsarin wanda zai dauki nauyin yaki da ciwon har nan da shekarar 2020. Sabon shirin yayi aniyar yakar zazzabin cizon sauro a duniya da kamar kaso 40 nan gaba daga inda aka tsaya yanzu. Sannan za a tallafa wa akalla kasashe guda 5 daga cikin waɗanda suke cikin tsarin na yaki da zazzabin, wanda za a ga cewa sun fita daga sahun kasashen da suke da waɗannan zazzabi na cizon sauro a duniya. Rubutun da Zema da Bex suka yi akan yaki da wannan ciwo na zazzabin cizon sauro sun ce ba abu mafi dadi kamar a san cewa yara da iyayensu mata suna cikin walwala da jin dadi, haka sauran al'umma suna cikin farin cikin rashin zazzabin cizon sauro. Sakamakon da ake samu na irin wannan tallafi da ƙasa Amurka ke bayarwa yana cetar mutane da yawa a fannin lafiya, sannan yana inganta rayuwar bila adadin. Haka zalika ya rage wa mutane da dama kashe kudade a fannin lafiya wanda ake dadewa ana biya bayan an baka magani. Sannan hakan yana dasa tubalin dorewar cigaba na kasashe marasa karfi a duniya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai ga Mahmud.
Hukumomi a Jamus sun bayyana cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da kafa wata kungiya mai tsauraran ra'ayi wacce ke shirin kai hari kan masallatai da kuma gidajen da aka ware domin mun ajiye masu neman mafaka. A yau Laraba, jami'an sun ce sun karbe wasu ababen fashewa a lokacin da suka kai samame kan yan kungiyar. Mutane uku daga cikin waɗanda aka kama maza ne, sannan akwai wata wato mace guda za kuma a tume su ne da laifin gudanar da ayyukan ta'addanci. Hukumomi a Amurka na kokarin tantance ko akwai alaka tsakanin kungiyar IS da yan bindigan nan da suka kai hari a wajen wata gasa ta yin zanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Texas. Masu bincike suna duba shafukan Twitter na ɗaya daga cikin mutanen da kuma kayayyakin maharan biyu suka yi amfani da su kenan, kuma kungiyar IS ta ce ita ke da alhakin kai harin. Kakakin fadar White House Josh Ernest ya ce gwamnatin Barack Obama ba za ta yi hanzarin bayyana cewa kungiyar ta IS ta shiga Amurka ba. A yau Laraba, wata kotu Afghanistan ta yanke wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin dukan wata mata mai shekaru 27 ta hanyar yin taron dangi, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar matar a watan Maris. Waɗanda aka yanke hukuncin kisan na cikin wasu mutane 49 da aka tuhuma.
To a gaishe ka masu sauraro, yanzu dai nan misalin karfe 5 ne na la'asar agogon Washington DC, kuma a ƙarshen shirin mu na yau kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake fatar mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.